الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلك له أن يتخذ من المخلوقين قليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كما قال لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن أسامة يحبه وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي عائشة. وقال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وأمثال هذا كبيرة. فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال: إني أبرأ إلى كل قليل من قلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayanaka yanzu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata, daren Laraba, 4 ga watan Safar, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1431, wanda kuma shi ya zo daidai ga 19 ga watan 1 miladiya ta 2010. A wannan majalisi mai albarka, inda muke karatu cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Hamshakin malamin nan shehun musulunci Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyya al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728. Wannan kuma shi ne darasin mu na 56 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi, kuma wannan shi ne na ɗari daidai. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Kafin mu shiga tafsirin fassarar abin da muka karanta yanzu, ina so in ɗan yi tsokaci kaɗan, wanda kuma dole ne a faɗa dangane da abubuwan da suke faruwa a yanzu a jihar Plateau a garin Jos. Duk wani musulmi na ƙwarai wanda yake son zaman lafiya, yake kuma son ci gaban al'ummarsa, babu shakka abin da yake faruwa dole ya ƙona masa zuciya. Na fara da cewa musulmi, domin su abin ya fi shafa kai tsaye, to dole ne wanda ya ƙona masa zuciya. Sannan duk wani ɗan ƙasa na ƙwarai wanda yake kishin ƙasarsa, yake so ya ga ƙasarsa ta haɓaka, ta ci gaba, ita ma ana damawa da ita a duniya, ko da ba musulmi ba ne, dole ne abin da yake faruwa a yanzu ya ƙona masa zuciya. Wato, ƙasarmu tana nema ta zama kamar wani ungurumin jeji wanda kawai mai ƙarfi ya murtike mara ƙarfi, ya danne shi, ya yi masa zalunci, ya cutar da shi, babu kuma abin da za a yi. Ɗan taƙin da ya rage ƙasar da ta zama kaɗan kaɗan ne. Kuma kowa da yake karanta al'amura, kuma yake lura da al'amura, ya san dalilan da suke haifar da haka. ko ya fada ko kai ya fada ya sani wanda babban dalilin da haka take ta faruwa a ci mutuncin bayan Allah a kashe rayuka a salwanta dukiya a kore gidajen jama'a a kori jama'a daga mahallinsu abin da yake haifar da wannan kowa ya sani babban dalili shine kasan da ta rasa shugabanci duk abin da zaka faɗa tore shi ne na wannan dalilin sai dai wannan dalilin yayi tarasa wasu abubuwa su yi ta faruwa yayi ta haifar wasu dalilai kuma amma dai wannan shi ne dalilin ta rasa shugabanni ta rasa shugabanci kasa ce da kowa ya ga dama da ya abin da yake so kuma ya kwana lafiya babu abin da zai biyo baya sanin kowa ne cewa kasashen da ba ma na musulmi ba kai kowace irin gwamnati ta san cewa ci gaban kasar yana tattare da zaman lafiya a kasa da zarar babu zaman lafiya a kasa ko azzalimi ba zai iya zalincin da yake so matukan shugabanninmu da babu abin da suka sa a gaba sai da za su tara dukiya ta haram su cinye dukiyar talakawa su mamaye kudin al'umma su yi almubazzaranci da su su lalata tarbiyyar al'umma ba abin da suka sa gaba sai wannan to ko da a ce mutum yana so zai ci dukiyar al'umma ya kwana lafiya ai zai buƙaci a ce al'ummar tana zaune lafiya amma muwa shugabanninmu saboda kifewa da taɓarɓarewar tunani da taɓarɓarewar taɓarɓarwa su ba masa tunanin wani ai mulkin ba zai yiwu ba zalincin ko cin dukiyar jama'a ko satar dukiyar jama'a ai ba za su yi ba sai idan akwai kwanciyar hankali a ƙasa in babu kwanciyar hankali a ƙasa ai ƙasar kai ma ba za ka iya zama cikinta ba ballantana harkar kwashi dukiyar al'umma din za mu ga kasashe na kafirci ba ma na musulunci ba kasashen kafirci dan abu kankani zai faru a kasar in shugaban kasa yana yawan rangadi wasu kasashe zai yanke abin da yake dawo dan abu kankani za a ce an kai wani dan farmaki haka an kashe mutum ɗaya ko an jinkirta wasu mutane ko wata gobara mummuna ta tashi a wata matattara ta jama'a za ga ya dawo a shigar bincike kuma ba dare ba rana ba bacci ana ta kokarin gaya wa mutane ga halin da ake ciki kuma ga matakin da ake dauka wasu waɗanda suke da ruwa da tsaki ko kuma a'a waɗanda ya kamata a ce sun yi wani abu wannan abun bai faru ba nan da nan za su iya ma sauka daga kan kujerarsu su ce sun ɗauki laifi amma banda ƙasarmu yanzu ka duba abubuwa irin waɗannan suna ta faruwa banda sace-sacen jama'a da ake yi da kidnapping ɗin mutane da ake ana garkuwa da su ana neman kuɗaɗe da wanda ya ji da wanda bai ji ba da kashe-kashe da tashin-tashina da ake fama da ita da zalunci da ake fama da shi ana cikin wannan ƙasar mu abinda kawai ya dame su ya za su yi su faranta a garin kare batun Umar Faruk Abdul Muttalib shi ya dame su yaran da ake zargi da laifin da baka tabbatar da shi ba har yanzu dan zargi ne ko a gurin su su kansu zargi ne yake in ba dan zargi bane dan za ka kai kotu ba amma tabbatar da shi ba yaran ba bayyana cewa ake ana zargin sa zargi kaza amma ka duba yadda jami'an kasar mu aka tashi tsaye haikan me za a yi a dadawa Amerika rai akan abinda ma ba a samu ma wani tabbataccen dalili akai ba amma ba su ga me ake a kasar su ba abubuwan da suke ta faruwa a kasar su wanda ba a gaban su kokari ake a dauko tsohon bin na yaki da ta'addanci wanda Amerika ta bayar ta yi bayanin mai take nufi da ta'addanci ita da kanta ta bawa kuma kasashen musulmi ta ce su tabbaka shi su mai da shi a matsayin doka don a ciwa musulunci da musulmi zarafi a kasar yanzu ya za su yi su zartar da wannan dokar shi ne a gabansu ba su san cewa ya za su gyara zaman 'yan kasarsu ba to babban dalili shi ne rashin shugabanci a ƙasa sannan duk wasu dalilai suna biyo bayan wannan dalilin ne musulmi ba su da jagorori ba su da wakilci ba su da wakilai ba su da manya waɗanda suka san kishin ƙasa suka san kishin 'yan uwansu suka san kishin addininsu
shugabannin mu na arewa waɗanda suke ansa sunan musulunci, wasu ma sun fito da gida mai tarihi na musulunci, da su da Arnal babu bambanci. Wani lokaci ba sai ka ce gara Arnal shi watakila ma yana yi wa jama'ar sa aiki. Ganin yadda namu shugabannin suka shantake banda tara dukiya da satar dukiyar al'umma da zalunci da gina gidaje, babu abin da suka sa a gaba. Shi yasa su waɗancan su kuma suke aiki a ƙarƙashin ƙasa yadda za su ƙarfafa al'ummar su da addinin su, kuma ka fito kana zagin su ce Obasanjo yayi kaza, wane ne yayi kaza, wane ne yayi kaza, to kai ne zai hana naka yayi? Kai ma ai an baka damar shekara nawa ɗan arewa yana mallakar wannan ƙasa mai arewa ta zama? Ba abin da aka yi. To kai ne zai hana nakan yayi? Shi yayi wa nasa mutanen aiki, yayi wa addininsa aiki, me laifinsa? Ya yarda addininsa shi ne sama, dole ne yayi ƙarfi. Ya yarda al'ummarsa al'umma ce da suke buƙatar taimakonsa, dole ya taimaka mata, me laifinsa? Kai ina naka shugaban, me yayi? Saboda haka ba ka da shugabanci, ba ka da kuma wakilci a cikin tsarin ƙasa. Wakilanmu sun zama na banza. Sannan abu na uku, hatta da dama, ba zan ce duka ba, hatta da dama daga cikin sarakunan gargajiya su ma sun koma sun haɗa kai da waɗancan duk abin da za a yi a yi da su. Saboda haka ba za su nemi su wakilci al'ummarsu ba waɗanda aka ce su shugabanninsu ne, shugabanni ne da musulunci. In ka ce ɗan siyasa shi siyasar ƙasa yake karewa, to shugabanni ko sarakuna su kuma ai suna kare gidaje ne na musulunci. Amma kaɗan ne daga cikinsu ke taɓa kauna, kaɗan ne ba su fa a kirga ba, su ma ana catile musu kafafuwa, ba a barinsu su saki su faɗa abin da ya kamata su faɗa. Mun san sarakuna ba su da wani abu a hannunsu, amma su yi magana, ku faɗa, ku ce ana cutar jama'a, ba mu yarda ba. Amma babu wannan, dan kaɗan ɗin da suke yi su kuma ba su da gurbin da za su iya wannan ɗin, dan ƴan uwansu duk gaba ɗaya sun haɗe musu kai, ba a ba su wannan damar ba. Kaga wannan shi kansa wani abu ne da yake nuna cewa ita wannan al'umma ta musulmi a ƙasar nan ba ta da wani gata, kuma duk wanda ya so ta kwale mata hanci zai iya, dan babu wanda zai ɗaga kara kai, babu wanda zai ɗaga ɗinke saboda ita. Kuma tabbas abubuwa za su ci gaba da faruwa irin haka, matukar dai ba a gyara ba. Tun ana ganin hayaki ne, to zai zama wata gobara, ba ma fatan haka, wacce ba za ta iya kasuwa ba. A yanzu an wuce wani lokaci, an wuce lokacin da idan yaki ya ɓarke a ƙasa ake ciwo kansa, an wuce wannan. A da an yaƙin basasa a ƙasar nan, kuma an ciwo kanka, ƙasar ta kuma komawa ta haɗe a matsayin ƙasa ɗaya. Amma su masu mulki su sani cewa wannan zamanin yanzu ya wuce a duk duniya, ka duba duk duniya inda ake yaƙi cinyewa, babu wata ƙasa da yake farke aka iya murƙushe wannan abun ta dawo yadda take. In ma an samu ta ɗaɗɗafa, su za ka ga kuma daga baya abin ya kwankwarke, saboda yanzu duk duniya kowa maslaharsa kawai yake dubawa, ba ruwan mutum, duk wannan maganar mutum taka insaniya, humanity duk ƙarya ce. Akwai waɗanda suna son yaƙi ya ɓarke, su sayar da makamai, su kwashi arzikin ƙasa su yi ta sata yadda suke so. To na tabbata a ta su waɗannan shugabannin da suke da suke a cikin wato dukiyar talakawa suna wa wasu, abun ba zai musu kyau ba idan aka ce abubuwa sun caɓe. Don haka ko da za ka yi zalunci, dole sai ka samu zaman lafiya, ai zalunci zai yi. Ko ƴan fashi a tsakaninsu idan ba za su yi junansu jariri ba, fashin ai ba zai yi ba. Waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suke haifar da abubuwan da suke haifarwa. Mu na ƙasa babu abin da za mu iya Islamu faɗi fashin ranmu da baƙin cikinmu. Sannan musulmi su taya wasu musulmi addu'a, Allah ya kare su, Allah ya ba su ƙarfin gwiwa, Allah ya karya magabtansu waɗanda kuma suke ƙoƙarin su ga cewa sun share musulunci da musulmi daga arewacin Najeriya, su kwana da sanin cewa wannan abu ko a mafarki ba zai yi ba ko a mafarki ba zai yi ba mun san akwai kulle-kulle da yawa a ƙarƙashin ƙasa wanda ya wuce ma ka kira shi local kulle-kulle ne a international ne ba national bane akwai kulle-kulle da yawa wanda iya abin da kake gani shine kamar wasu ne kawai suke barinta da tarzoma a akwai waɗanda su suna buƙatar hakan kuma su suke shirya ta da ƙasa saboda akwai abin da ake nufi ga arewa abin da ake nufi ga musulmi akwai wayewa don taladi da aka dade ana yi ya za ka kai ku musulunci arewa irin yadda Pakistan ta zama yadda Afghanistan ta zama haka ake so a ga cewa arewacin Najeriya a ƙalla shi ma ya koma haka kuma ƙaryar su aliyar su ta bi su musulunci zai ci gaba da tabbata zai ci gaba da ƙarfi kuma zai ci gaba da yaduwa a arewa kuma ba wani abu wanda yake ƙara musulmi illa suna ƙara farkawa suna ƙara gano inda illar take kuma da izinin Allah za a gyara abinda ƴan uwanka suke buƙata yanzu shine addu'ar yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kare mana rayuwarsu ya kare mana dukiyoyinsu da ƴaƴansu da zuriyarsu gaba ɗaya suna matuƙar buƙatar wannan addu'a wanda shine babban abin da za mu iya yi musu arnan da suke yaƙi da su kowa ya sani arna ne da babu abin da suka tanada suka mallaka in ban da burkutu da karuwanci su ba su kiba duk Najeriya ta kone saboda su ba su ne masu asara ba ba su da asara don Najeriya ta kama wuta a fata ne kowa ya rata wanda ita ce ajandar su kowa ya san waɗannan arnan da yanzu suke kokarin su ga sun tada tarzoma sun kashe musulmi a dasu ba wani abu ba suka aje ba su da dukiya ba su da gidaje ba su da kamfanin duka ba su da komai don haka dan Najeriya ta kama da wuta ba asarar da za su yi to ya kamata su kansu mafarkuta su fahimci wannan da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki musulmi da musulunci a duk inda suke ya karya kafirci da kafirai a duk inda suke Ibn Taymiyyah yana mana magana akan hubbullahi li ibadihi wa hubbu ibadihi lahu ubangiji yana son bayansa na kwarai su ma kuma suna son sa kuma kamar yadda muka ji a baya Allah kadai shine yuhibbu li dhatihi shi kadai ake so don zatin sa duk wani abu da ake so ana son shi ne saboda wani dalilin da yasa a so shi amma Allah shi kadai ake son shi don zatin sa wanda duk ka so don zatin sa ba don wani dalilin da zai sa ka so shi ba to wannan ka daidaita shi da Allah annabawa duka da na farko har zuwa annabin ƙarshe ana son su ne saboda Allah ya ce a so su saboda manzanni ne na Allah annabawa ne na Allah saboda Allah ya zaɓe su saboda Allah ya fifita su saboda Allah ya ba su wasu sifofi na kamala saboda Allah ya ɗaukaka su saboda Allah ya sa musu wasu halaye na ƙwarai waɗannan dalilai su suke sa ana son su kaga kenan ana son su ne li awsafihim wa laysa li dawatihim dan wasu sifofi da Ubangiji ya ni'imta su da su shi yasa ake son su amma Ubangiji ana son shi domin shi ne Ubangiji domin shi ne Allah ana son shi ne zatihi don haka in ka so wani bawan Allah ka so shi ne saboda yadda matsayinsa yake a gurin Allah in ka so wani gari ka so wannan garin saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah in ka so wani aiki ka so shi ne saboda Allah yana son wannan aikin kaga ashe ko menene zaka so shi ne saboda wani dalili wanda kuma dalili yana da ta'allaka da san Allah shi yasa muka shafada kuma Ibn Taymiyyah ya shafada cewa al-mahabbatu lillahi hiya al-asl wa mahabbatu ghayrihi far'un laha tabi'atun laha duk wanda zaka so to ka so shi ne saboda san Allah don haka ba wanda ake son shi ne zatihi sai Allah shi ne in ya baka alkhairi ka so shi ya hana ka ma ka so shi ya ne in taka da lafiya ka so shi ya kwace lafiyar da ya baka ka so shi ya baka ƴaƴa ka so shi ya hana ka ka so shi ya wadata ka da dukiya ka so shi ya barka cikin talauci ka so shi saboda kana son shi ne mai zafi to haka bayan Allah suke son Allah sannan shi ma Allah yana son su sakamako الجزاء من جنس العمل يد سكي سيش شيما ينا سنسو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سوراك إذا هرلاك سوء الله سوء نجس كيات وشيما الله ذي سوكو ستوانا إتتشي أكيدة تعالى السنة بأكيدة الوضع أن تكيشي والله لا يحب ولا يحب وكما الله يحب ولا يحب وانا دو أكيدة شيء وثلتي تنخابة وآيوه دامنا القرآن تنخابة وأبن إتبتا أتكين سنة منذ صلى الله عليه وآله وسلم مالا يا إيمانا بقنا أكن خلة الخلة والدئتة كمال المحبة المستغرقة للمحب كمال السوية والتكي ما ما يخسم سوية بعدها كوما يلا كوما وباين سبي باب وانا أبن ديكي كوما و باب أبن ديكي شنق بنتا ألا يلا يا إلكي النبي إبراهيم دا النبي صلى الله عليه وسلم دوانا مطعي واتخذ الله إبراهيم خليلا وبجد يا توكيا ما يدع النبي إبراهيم مطعي خليلا سبدا تيلسا وان ديباش وانا مطعي لقولي أتكي باب سوية حكنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله سوبيو سكسامو وانن خلنا لهم باب وانوان دي ساميتا سيسو سوبيو وانا دوك يتي شيما خليل اللاني توانن ينقو قرن ييتا علي ييكو كواد سوء كما تعيند الله يكيب يسلش أقول وانوان دي وانن دعوار يتي قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تصويف لكن لاتخذته وكيلا تأدبا واختار لي خليلا هو أنا أجرم مولا مسلم يا جاد الله أمت أنت يا جاكم دا منزل الله صلى الله عليه وسلم أكمت أنت يتي قد خصني بالعلم والتصريف وأبنجي يا كيف أنت يا باشي علمي يا كو باشي تصريفي وتجد يا الأمر الدنيا ده قد أنا ده هركو في الدنيا صور أك أكي كرش غوفي غوفي يتي وأبنجي يا باشي وأنا إن قلت كل يكون بلا تصريفي ده أبن ده يتي كل سيما سيه زمان أبن لن يفعل دان ألا يتي وكان سإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون شيما يتي حقيقي kima duk abin da yace wa kunto zai kasance shi an bashi wannan to saboda kada mabiyansa su kure shi su kama shi su ce to kai kai mana wannan karama ko wannan matsayin mu gani sai ya sauri yayi kan da garki sai ya ce lakinna nittakhathtuhu wakila ta'adduban sai dai saboda ladabi ubangiji na ya bani wannan matsayi amma saboda ladabi na wakilta shi ya wakilta Allah wai sun ce saboda wai Allah ya ce Allah tattakhiru min duni wakila Allah kadai za ku ba wakilcin saboda haka sai ya ce yayi ladabi anan ya barwa Allah wakilci shi ya ce kun din amma na a matsayin nashi ya ce waqtara li khalila kuma ubangiji shi ma zabe shi khalil kaga can ya ja da Allah a matsayinsa kuma a ƙarshe ya ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi rahimahu a matsayinsa duk wanda yayin wannan da'awa ya bar musulunci ba magana wali yake ba a ko mu'mini fasiki ne kai ba idan ka duba ar-rihlatul kunakiriya ar-rihlatul kunakiriya baitocin sunana amma kuma a ci gaba da daukan wannan a matsayin shine wali shine mai san Allah mai san manzon Allah shi zai maka jagora zuwa ga Allah wanda sai dai ba mutum jagora zuwa ga shiga wuta ya kubu kawahu yau mai kiyamati ba auradahu munna wa bi sal wirdul mawjud sai dai wuce gaba a tafi wuta amma ba aljanna to kullu wani matsayi ne babba da babu wani wanda ya cancanci wannan matsayin sai waɗannan mutanen su biyu duk wani wanda zai da'awa ta ƙarya yake wa Allah a wata riwaya annabi yake cewa inna Allah takhazani khalilan kama takhaza ibrahim khalila su biyu Allah ya ba su wannan matsayi na kullu suka samu soyayyar da ta ƙara ta kowa shine malai yace fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama annahu la yasluhu lahu an yattakhidha min al-makhluqin khalila bayyuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya dauke shi ya aje shi a wannan matsayi kuma shi ya riki wani ya bashi shi ma wannan matsayi bane wa annahu law amkana dhalika lakana ahqqu an-nas bihi ko lakana ahqqu an-nas bihi Abu Bakr as-Siddiq da a ce akwai wanda annabi zai bashi shi ma matsayin kulla ya zama khalilin annabi ba ma maganar khalilin da yake ba khalilin annabi da akwai wanda zai samu wannan matsayin to da sai da Abu Bakr ne shi ne jagaban waliyyai na duniya duka in ka dauki annabawa da manzanni babu sama da Abu Bakr amma Abu Bakr bai kai wannan matakin ba ma annahu sallallahu alaihi wasallam qad wasafa nafsuhu bi annahu yuhibbu ashqaqa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa cewa akwai mutanen da yake so kaga ashe al-mahabbatu dun al-khulla tunda da a ce da al-mahabba da al-khulla abu ɗaya ne kaga da sai zama ce kaga warwara ya zai ce banda Allah ba wanda ya rika khalil kuma sannan ya riki wasu ya so su to sai a ce al-mahabba ai ba ta kai khulla ba khulla shi ne kololuwar mahabba din annabi ya so wasu mutane ka kaulihi li mu'az kamar yadda ya gaya wa mu'az bin jabal yace wallahi inni la uhibbuka hadisi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cikin musnad imam ahmad da wasu littafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun mu'az bin jabal yace ya mu'az inni wallahi la uhibbuka fala tad'anna fi dubri kulli salatin an taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wala kama hannu mu'az yace ya mu'az wallahi lalle inni la uhibbuka ina sanka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana san mu'az ibn jabal haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al-ansar irin wannan magana wa kadhalika qawluhu lil ansar haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ansar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik wanda yana cikin sahih al-Bukhari manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama Anas yake cewa wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ce min al-ansar daga cikin mutanen Madina ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da dan yaro karami a hannunta sai manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi magana da ita sai yace wallazi nafsi biyadihi innakum ahabbu an-nasi ilayya wallazi nafsi biyadihi innakum ahabbu an-nasi ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa yace na rantsa da wanda rai na ke hannunsa lalle ku nafsu sama da kowa lalle ku nafsu sama da kowa ya fada ka sau biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana san al-ansar wa kana zaid ibn haritha hibba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn haritha ibn shurahi wanda ake masa alkunya da Abu Usama bararren bawan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda tun a jahiliya aka kama shi a matsayin bawa sannan wani mutum da ake kira Hakim ibn Hizam ya saye shi ya bawa ammarsa gwangwansa ita ce Khadija bint Khuwailid matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta farko ya bada shi gare ta ita kuma sai taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautarsa tun kafin annabci yana dan shekara 8 annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi yayi tabaddin sa ana kiran shi Zaid ibn Muhammad hatta sai Allah ya ce ud'uhu li abaihi huwa asfa inda Allah ku kirawo su da sunan iyayensu sannan aka dawo ana kiran shi Zaid ibn Haritha maimakon Zaid ibn Muhammad yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna fil Islam wanda suka riga kowa shiga musulunci da shi aka yi yakin Badar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk sanda zai aika wata tawagar mayaka masu kai farmaki da sababai in akwai Zaid ibn Thabit a ciki to zai sa shi cikin umara uku ya ce ma shine shugaban an kashe Zaid ibn Haritha a yakin Mu'ta a kasar Sham a shekara 8 bayan hijira to Zaid ibn Haritha ana ce da shi hibbu rasulillah wato dan lelan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka nan ɗansa Usama shi ma ana kiransa hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama don haka duk sanda wani abu ya tashi wanda ake so a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam magana a kansa kuma ana jin nauyi ana ga ba kowa ne zai iya ba to sai a tunkari sai a tinkari Usama ko Zaid ko ɗansa Usama daga baya a ce ya je ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin sa Muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya tura Usama afwan lokacin da cikin sa Bukhari hadisin matar da take aran kayan mutane sai kuma ta yi runtu ta ce mata araba wato tarƙayin sata da dabara 419 kenan to shi ne aka kawo aka gaya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama gashi abinda yake faruwa sai manzo sallallahu alaihi wasallama yasa aka kawo matan nan aka tsaye ta tace eh duk abinda aka zarge ta da shi tayi manzo Allah ce to aje a yanke mata hannu danginta suka zo suna neman shafa'a an riga an kawo gaban alkali ya yanke hukunci kaga babu shafa'a kuma bayan an yanke hukunci ka'idar musulunci kenan in an riga an yanke in kafin a yanke hukunci ne can danginta waɗanda abin ya shafa suka ce sun yafe shi ke amma an kawo gaban alkali ya ce ya yanke hukunci na haddi to kuma babu shafa'a sai suka zo suna neman shafa'a aka cewa za a je gurin a gaya ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce a gaya wa Usama saboda shi ne hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah shi ne dan lelan manzon Allah kuma dan lelan manzon Allah aka je ya je ya same shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin magana da yazo da ita kishi ya fusata ta tashfa'u fi hadd min hududillah atashfa'u fi hadd min hududillah law kanat fatimah bint muhammad sarqat laqata yadaha akan haddi daga cikin haddodin ubangiji zaka zo kai shafa'a ka nemi ai alfarma ce to wallahi ko fatima ce yan ciki da tayi sata sai na yi hannunta haka nan abdullahi dan umar ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tura Usama akan shugabancin runduna da zata kai samane zata je yaki bayan yakin mota kafin annabi sallallahu alaihi wasallama bar duniya ya kuma nada wata runduna wanda aka nada Usama cewa shi ne zai shugabance ta sai mutane suke ganin yaro ne karami yanzu an da yaro karami a kan rundunar da a ciki akwai Abubakar da Umar da Abu Ubaida da waye manya-manyan sahabbai dattawa kuma aka yaro karami annabi sallallahu alaihi wasallam ya hikimar da ta sa ya zabo shi duk da cewa yaro ne karami kuma ya shugabantar da shi akan su Abubakar da Umar da Uthman da sauransu sai mutane suke sukan wannan shugabancin ta fuskar cewa yaro ne karami da ba har akai ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cikin mutane ke cewa ayyuhan dan in taf'alu fi imratihi faqad kuntum taf'aluna fi imrati abihi min qabl in kula sukan shugabancin sa da ban can kun taba sukan shugabancin mahaifinsa gabanin sa yace wa wallahi in kana la khaliqan lil imra la lanse da Allah ya cancanta ya shugabanci wa in kana min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu yace Zaid ibn Haritha ya cancanta ya shugabanci kuma yana daga cikin wadanda na fuso kuma bayan sa dan sa yana daga cikin wadanda na fuso Usama kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana san su ya tabbatar da soyayyar shi gare su haka nan wa qala lahu Amr ibn al-As ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hisham al-Sahmi Quraishi ne ana masa alkunya da Abu Abdullah dan sa Abdullah ibn Amr tsakanin shi da dan sa wato shekara 12 ne kawai ya girma dan sa da shekara 12 kacal to ya musulun ta qabla al-fath kafin fath makkah a watan safar shekara ta 8 wasu ke ya musulunta baina al-hudaybiyya wa khaybar bayan an yakin hudaybiyya bayan an yi sulhu al-hudaybiyya kafin kuma yakin khaybar a wannan dan tsakanin ya musulunta mutum ne jarimi kuma mutum ne mai fikir mai tunani in ya zauna ya tsara abubuwa ko kaiwa sai ya baka sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi yace Amr ibn al-As min salihin quraish yana daga cikin mutanen kirki a cikin Qurayshawa to saboda shaja'arsa jarumtarsa da kuma kwarewarsa wajen iya tsari da planin annabi sallallahu alaihi wasallam jawo shi kusa yana kuma girmama shi har ma da aka zo ghazwatul Badr salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nada shi a matsayin shine amir tare da cewa ga Abubakar da Umar a cikin rundunar Abubakar yana ciki, Umar yana ciki, Abu Ubaida, Ibn al-Jarrah daga baya aka tura shi, shi ba ya zama karkashin sa. To gani irin yadda manzo Allah yake girmama shi, wannan zai nuna maka yadda Annabi yake mu'amala da mutane. Da yake ganin Annabi yana jawo shi kusa yana girmama shi, kai har gashi ma za a fita wani hari. An ce shine shugaban rundunar duka ga Abubakar ga Umar ga Usman. Sai yake ganin matsayinsa, watakila ko a ransa sai yake faɗa, yace kai, wannan shi yake bada kissar. Yace sai na rika jin koma na fi Abubakar da Umar ɗin ne a gurinsa. Ba baya zai iya gano, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna tawari wajen mu'amala. Yadda zai yi bushasha ya saki fuska ga Abubakar da Umar, haka kowa yanzu zai masa. Duk da cewa a gurinsa ya san wani ya ɗara wani matsayi, amma mu'amala ita yake da shi. Wannan zai nuna maka karamul akhlaq na manzo sallallahu alaihi wasallam. Bai daɗe da shiga musulunci ba, amma ga irin matsayin da ya samu an haɗa wata rundunar, an ce shi ne shugaba ga Abubakar da Umar, duk shi zai riƙa ba su umarni. Yake sai na riƙa ji a guna, lallai na fi waɗannan matsayi, amma kuma akwai buƙatar in tabbatar da haka. Sai ya matso kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce ya Rasulullahi ayyun nasi ahabbu ilaika. Ya saki Allah, duk cikin mutane wa ka fi so? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Aisha. Ya ce Aisha na fusur. Sai ya ce faminan rijali, ina tambayar ka ne akan maza ba mata ba. Abin da zai zato a ce kai. Sai manzo Allah ya ce abuha. Ya ce sun ma'ayu, sai kuma wa? Annabi ya ce Umar. Yake sun ma'ayu, sai kowa Annabi yake Usman. Yake sai dai sauri, sai ya shiga zaga mutane, sai dai shauri, sai dai shuru don kai ya sa na ƙarshe. Aika zana, aika zana. Shi ya zo a ƙarshe. Yake sai dai shuru kawai na daina magana. Wannan zai nuna maka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam zamantakewarsa take da sahabbansa. Babu wariya. Babu cin fuskar wani ko aulakanta shi, kowanne ya zo ya ba da gudunmawarsa gwargwadon abin da Allah ya bashi da wannan addini. Na ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya karɓe shi, sai yake da sama ya fi Abubakar da Umar. To haka duk wanda suke gurin, sai idan irin wannan ta taso ne sai su fahimci cewa to shi wannan gaba da ni yake. Amma kuma a mu'amala ba a bambance ba, an gane ko? Da a ce wajen mu'amala ya bambance, shi kansa ya kula cewa idan ya zo za a tashe shi a ce Abubakar zauna, zai fahimci cewa a Abubakar ya fi. Sai ga cewa in aka zo ya zauna guri Abubakar ya zo, shi ma na shi gurin zai nema, ba a tayar da shi a zaunar da Abubakar a gurin. To sai yake zaton cewa to ga kuma wani sharaf da aka yi masa, an ba shi shugabancin sariya Abubakar da Umar duk suna ƙarƙashinsa. To abinda ya sa Ibn Taymiyyah ya kawo wannan faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa Aisha ita ya fi so, sannan kuma aka tambaye shi a cikin maza ya ce abuha, ka gano da yana son Aisha radiyallahu anha, yana son mahaifinta Abubakar da kuma waɗanda aka ambata duka a cikin hadisi. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Fatima ƴar cikinsa a wani hadisi dogo wanda a cikin Sahih Muslim da Kutubu Sunan Bukhari bai rawaito shi ba, wanda yake nuna falalar Aisha radiyallahu ta'ala anha. Matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun kula cewa duk sanda za a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam kyauta akan yi masa lokacin da yake gidan Aisha. In yana gidan dalilin su mutane ba su kai masa kyauta ba, amma duk sanda kwanan Aisha ne sai a ta kai masa kyaututtuka, kai masa zuma, kai masa wasu kaji, kai masa. To sai suke ganin kamar ba a adalci. Sai suka ce wa Fatima, suka haɗu sai suka ce wa Fatima ta je ta gaya wa mahaifinta, نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ما كانت سنة لمن كي موسى آدم كي دنجل إر أبو قحافة سنة لفت عائشة إر سيدنا أبو بكر. شكي ننسي فاطمة تجي تنع بإذن الشقاء أن صلى الله عليه وسلم هنا أقول شيء دا عائشة أسول للبقى دا قدو دايع تنع بإذن أن بيكي تشبو تشيو ما تنسى نيسك أي قوتا ta gaya masa cewa yas'alnaka al'adla fi ibnati abi quhafa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube ta ya ce ya Fatima ala tuhibbina ma uhibbu, baki san abin da nake so tace bala ina so mala ya rasulullah qala fa ahibbi aisha shi kira ya daure bakin ta kuma sai ta koma ta ga abu su faga abin da ta je ta fada ga abin da aka ga mata sai suka ce mu muna ga mace ba na wani amfani ba ta kuma komawa kira ta ce a ita ba za ta koma ta yi ta gama annabi ya ga mata wannan magana ko da shi ce ne ta ce ita ba za ta koma ba sai suka ce Zainab ta je Zainab bintu Jahsh aisha ta ce fa kanat hiya allati tusamini fi almanzilati inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce take karkiya da ni wajen samun matsayi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya san ta saboda matsayin da take da shi a gurin sa sannan yar babban sa ce Ubayma bint Abdul Muttalib zaka Aisha tace sai aka ce Zainab tace Aisha take bada sifarta tace wa kanat imra'atun fiha khair mace ce mai alkhairi wa kanat asdaqan nasi hadithan mace ce mai gaskiya in da ta yi magana gaskiya take fada ce wa kanat aksarun nasi sadaqa mace ce mai sadaka mai kyautata wa mutane ta dai yabe ta da sifofi daban-daban tace sai dai kuma tana da fushi yace amma kuma tace amma kuma in kai fushi nan da sai ta sauka kaga wannan yana nuna maka kishin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin da matan mu bane kaga ta ce duk cikin matan manzo Allah ba wacce take gogayya da ita kamar ta amma kuma gashi tana yabanta da wasu sifofi ce mace ce mai ibada mai san Allah mai tsoron Allah mai yawan sadaka mai aiki tukuru dan ta samu abin da za ta kyautata ma wasu da shi haka duk ta zana a cikin sayoyi da ta bada kawai magana ta bada ta ce sai dai mace ce wacce tana da saurin fushi sai ta ce amma kuma nan da nan take sauka saboda haka sai aka ce ita ce kawai za ta iya zuwa ta kai wannan sakon saboda haka ta je ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin da Fatima ta same shi a ciki tace to matan ka sun turo ni suna neman kai musu adalci game da wannan yar kwaila saboda ta fi su karamin shekaru tana faɗar haka manzo Allah bai ce ko ba sai ta fusata sai ta shiga gaya wa Aisha maganganu ta inda ta shiga ba ta da take fita ba ta yi ta zuba Aisha ta ce a lokacin ni da ina kallon manzo Allah ina hararar gidansa in ga ya yarda in rama wanda zai zama ka mace mai hankali ba wai hushe haushin ta ya dame ta ba mai za ta yi mijinta ya ji daɗi saboda haka za ta iya sadaukar da haƙƙinta ma idan ta san cewa mijinta zai ji daɗi a haka za a yi mata abu ta haƙura ko da tana da gaskiya ta haƙura in ta san cewa haƙurin nan zai kare da mijinta abin nan saboda haka ita yanzu ba yarda da kanta ya dame ta ba yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki sai dake kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alamun da suke nuna cewa ya yarda ni ma in yi magana a sai lokacin da ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ki yarda ta kare kanta ba ta ce saboda haka sai na diran mata sai da na sa ta yi shuru ta rasa abin fashi hatta adkhaltuha sai da na fi karfinta na gallabe ta saboda Aisha mace ce mai zakai mai wayo wanda duk cikin mata annabawa wanda ya kai ta wannan sai yasa duk cikin mata annabawa wanda ya kai ta ilimi ban cikin matan al'umma ba wa kai duk cikin matan duniya ba wanda ya kai saboda haka da ta fara magana sai da Zainab ta rasa abin fada sai ta daura bakin ta Zainab sai shuru Aisha sai shuru Annabi ya ce inna habnatu afi quha to wannan bai tace ir Abu Bakar din ba yace ne to ba da ita ce ba ke ba ta fi karfi ki ya fi kasa me ke so kuma in yi to kaga idan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi musu adalci kai dan matan ka ta ce kai mun adalci ai mai sauki ne ka za Allah ba amma wai yas'alaka al-adla to shi yasa dole sai an yi hakuri to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Fatima cewa yana son Aisha a shekaran jiya waccan an kawo wani dan shi'a a tashar mustaqilla bayan ya gama zagin sahabbai da Abubakar da Umar da ya dauko suratul tauba ya ce duk munafikai ne su Allah yake nufi da waminhum din nan da Allah ya rika fada a suratul tauba waminhum man yalmizuka fi sadaqat waminhum man ahada Allah waminhum alladhi yu'dhu an-nabi da sauran su duk wannan waminhum ta cikin suratul tauba yace ana nufin sahabban manzon Allah sannan ya karkato kansa Aisha da Hafsa ya dauko in ta tuba ila Allah maqad sagat qulubukuma ta Allah yake zuciya su ta karkace ki amma wasu yanzu sun mai da Aisha wata ce wanda za ta saurari maganar ta su girma mata kaza da kaza bayan shi dan jaridar duk ya biya ka da shi a cikin wasu abubuwa dan yana ta jawo ya gama jawo aya ce to ka jawo aya akan cewa ta haɓa manzo Allah yake nufi su Abubakar da Umar kuma ka tsallake wasu a cikin suratul tauba da akwai wasu ayoyin da ka ki fada in ka zo kawai ka kawo waminu akwai kuma inda Allah zai yabo ga wasu sai ka tsallake lakin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalika al-fawzul 'azim sai dai bakkar da wannan dan ka tsallake wannan gashi Allah ya ce lakin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim dan ka tsallake wannan yace kuma a gabatan ka zo daidai gabar inda zaka karanta wasabiqul awwaluna minal muhajirin wa ansar ka tsallake kan gaba Allah yace laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabau fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim dan me ka tsallake wannan yace Abubakar da Umar da Uthman da wadanda duk kake zagi yace da su aka fita yakin da su aka fita yakin Tabuka Allah kuma ya ce waɗanda suke tare da annabi a yakin Tabuka da Allah ya yafe musu yace ka yadda da Abubakar da Umar da Uthman da su aka je gazwatul usra gazwatu Tabuk yace shi a daina kawo masa sunaye shi magana sahabbai yake duka kai ka kawo sunayen su ka bace su kai ka fara yace kai ka fara shirin da muka yi shekaran jiya da kai duk waɗannan mutanen kake zaki kuma yanzu na ka sunan su gashi kai ka dauko sura akan zaka baki sahabbai kuma ita ce take wanke su kaga wanda ya shiga afa tu'minu da ba'd al-kitabi wa takfuruna bima ya yadda da wani bangare da mummunar bayyanta da ya masa sannan kuma ya kafirce wani bangare yace ko baka yadda al-qur'ani wace ce na yadda ka yadda da abin da al-qur'ani ya faɗa gaskiya ne yace na yadda yace to ya zaka yi da wannan aya yace shi ba wannan magana yake ba ki wace magana kake to ba magana safe kake ba to karshe haka ya kure shi to shine kuma ya dangaro kan Aisha sai ya kalle shi yace a dakin ma annabi ya rasu sai yace a gidansa yace a gidansa amma gidan wa cikin gidan matansa yace shi wannan harkar tarihi yace a'a ka gaya mun kai a ina annabi ya rasu ba gidan Aisha ba a dakin Aisha kai yanzu kana cewa alqur'ani ya sauka ya kukushe su ya babbata su ya ce da su munafikai ne marasa gaskiya kuma annabi ya rasa inda zai je jinya sai dakin marasa gaskiya a nan ya mutu akan shi ne ranarsa ta karshe a duniya a dakin nan Aisha akan jinyarta yace to in kai ne gaskiya ne in ka faɗi wacce in ta tuba ila Allah maqad sagat qulubukum to ka rika faɗi wannan ma sai mutane su dauka ina gaskiya kake nema amma dan me zaka dauko in ta tuba ila Allah maqad sagat qulubukum amma ba zaka kawo wannan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana san Aisha a nan garin da ji wani yana magana da jahilci ba kankani ba wato kace kamar jahilcin duniya Allah ya tattara a cikin sama magana yake amma kuma su bayan Allah wanda aka zarewa hankali da tunani suna da bansa suna saurari cewa duk bala'in da ake ciki duk bala'in da al'umma take ciki na rarrabewa da kaskanci na Aisha ce ta ja musu ita ta kafa jam'iyya ita ce tai ta kawo rigingimu a cikin al'umma yace kuma jam'iyyar ta ita ta zama ahlus sunna wal jama'a yana yin magana kuma yana kiranta ummul mu'minina haka ba kuke in ka yadda ummul mu'minina ya kuma zaka zo ka ce ta lalata abin da ummul mu'minina kaga wannan abin da yake nuna shi ba uwarsa bace shi ba ciki ke ba uwarsa bace to wani ya zama mu ce ai ba taba barewa da ya fito yana zakin uwarsa yana barranta da gareta dan bai da za a yi wa azwaju ummahatuhum da Allah ya fada bai da zakin kantar wannan kuma kaki ko kaso kazo ayar sai ka karanta ta haka shi a da suka rasa yadda zaki sai suka ce ai sayyidina Ali ya saki ta da zaki sayyidina Ali ya saki Aisha to wai manzo Allah ya kafi ya mutu ya wakilta shi yace duk wacce kaga ta lalace ka saki ta babu addini babu kace addini din shi'a addini ne na mahaukata na rashin kan gado magana ce za a rika yi ta tana warware kanta shi yasa ban gani wata milla da take dauke da sinadarin mutuwar ta ba da rushe kanta irin shi'a shi yasa ai suka kirkiro wannan abin takiya kawai yanzu a fito a faɗi shi an cin to kowa zai rika ja da baya sai a fice ai takiya a rika ɓoye wasu abubuwan ka a faɗa wai faɗan ba duka aka faɗa ba an saka ya amma ka duba dubar da aka faɗa dubai ta yadda ta ce wannan ba gara yadda da ita ba mala yace wa qala lil hasan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa hasan allahumma inni uhibbuhu fa ahibba wa ahibba man yuhibbu ya ubangiji ina san hasan ya ubangiji ka so shi ka so wanda yake san shi Al-Hasan ibn Hussein shi a haushin Hassan suke ji haushinsa suke ji saboda kawai ya sallaba Muawiya shugabanci ace shi bai yadda a ci gaba da zubar da jinin musulmi ba duk da ya cancanci ya zama shugaba din amma dan hadin kan musulmi ya sauka ya bayar annabi dai yayi masa yabo da wannan yace inna li hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn من المسلمين لم يتي أن النواء حسن كما يتي شوغبان كما تهني سراء سابو سلوه تكان من يمن ينشوغب واتبانقلوا لي بما سلي جمع كما مسلمي بك هذا النبي كاتب تتبانقلوا وأن سيادة عند الله النبي يفتح هذا القرد حسن ستبت أولا شكرا عام الجماعة أكساموها تنكي دكا ساتنكي كواهي دكي شوغبان ودائيني سنة فتوحات سكا شغبا aka ci gaba da shigo da kasashe da dama cikin hauzar musulunci duk da naji wannan shi ya ce wannan abin nan mulkin mallaka ne ba futuhat bane dukkan kasashen da suka shigo musulunci a wannan lokacin mulkin mallaka ne aka ce aka yi musu ihtilal ne yace kana nufin iraki ihtilalin da aka yi tun da zamanin Abubakar Umar aka shigo da daular farisawa ta sakari ihtilalin ta kai ita ma yace a shi yana nufin a zamanin Bani Umayya to haka dai zai ta tsilla tsilla wa amsalu hadha kaseer ma da yace ila irin wannan na da yawa fa wasafa nafsuhu bi mahabbati al ashqaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son wasu mutane wa qala inni abra'u ila kulli qalilin min kullatihi ولو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر خليلا كما يا ابي ابا سنن kuma yace inni abra'u ila kulli qalilin min kullati kowanne da zai ce ni qalilin sali ba ni ba wannan ba ni ba wani yace ni qalilin sali saboda da a ce zan riki wani a nan duniya qalili lattakhadtu ابا بكر خليلا kaga a ce kullu ga ita ce mujarrad al mahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya da musu ya duk bayan Allah mu'minai sahabbansa duk masoyanta ne ya fito kuma ya faɗa cewa ne ina san shi wani ina san shi wani ina san shi ya ce yana san ansar gaba daya to amma mahabba kulla yace wannan tsakanin shi ne da ubangijinsa babu ruwansa da wani wanda zai ce shi salilin sani wannan matsayin ba mai taka shi sai su kadai wanda su ba kuma wanda ya taka wannan matsayin saboda haka Ibn Taymiyyah ya ce kaga wannan yana nuna cewa al khulla aqassu min mutlaqil mahabba al-khulla wato wani abu ne ke bantacce da yake da matsayi ke bantacce daga abinda ake cewa soyayya abinda ake cewa soyayya wani abu ne wanda yake da fadi to al-khulla wani abu ne daga ciki wanda yake da matsayi babba wannan ita ce gabar da Ibn Taymiyyah zai ci gaba kuma da fito da ita menene khulla ya aka khulla ta zama mutlaqal mahabba kuma al-khulla ka so wani mutum ko ka so abu ba dan wani abu ba dan karan kan abu دا dan shi kadai abu kowanne soyayya kuma za ta bi bayan wannan soyayya din zai fito sannan kuma ya rade ga masu cewa Allah baya so sai dai ya nufi sakankawa ya nufi isaba amma shi baya so sannan shi ba za a so shi ba sai dai a so da'arsa ya fi gaban a so shi Ibn Taymiyyah zai zo ya yi wannan bayani a gaba ta gaba insha Allah da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana بسم الله الرحمن الرحيم wannan yace yaya ingancin sunayen Allah 99 da muke koyo a makarantun islamiyya idan kuma Allah ya sa wasu ba su inganta ba ko a wani littafi za a iya samun waɗanda suka inganta Allah ya saka da alƙairi a miki to ban san me ya taso mu ma a can Kano har ma wani katafaren dan bid'a yana sanar da zai lacca kare sunayen Allah to sunan Allah ya fi ƙarfin wani ya zo da shi zai kare su dama a kare take kuma kariyar sa ake magana cewa waɗannan sunaye da suka inganta waɗanne ba su inganta ba kaga wannan shine kare sunayen Allah kada a sa masa sunan da bai sawa kansa ba kada a kira shi da sunan da bai inganta a cikin littafi a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine hakikanin kare sunayen Allah da martaba su mu a gurin mu sunayen Allah ba 99 ne kawai ba shi idan yana ga 99 ne mu ba 99 ne kawai ba a ciki dai akwai 99 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi 99 man ahsaha dakhala aljanna inna lillahi lalle Allah yana da wasu sunaye 99 kaga ba yake iya sunaye take nan ba yana da wasu sunaye 99 waɗanda idan mutum ya kula da su ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga kamar ka ce ina da naira 1000 wacce zan yi sadaka ne kaga wannan ba yana nuna kuɗinka a duniya kakaf naira 1000 ba ina da wata naira 1000 zan taimaka a masallaci inda je kaga wani wawa zai zo ce kuɗinka kenan dama naira 1000 ina kallon ka haka ce kaga wawa ali bace naira ta 1000 duk duniya ba ce ne kuɗi na naira 1000 bane akwai bambanci kace kuɗi na naira 1000 ne ko kace ina da wata naira 1000 da cewa ya arda cewa yayi lil abinda da cewa yayi asma'ullahi 99 asma sunayen Allah 99 ne to sai ka kayyade mata amma cewa yayi inna lillahi 99 asma man ahsaha ay allati bi sha'niha man ahsaha dakhala al-jannah hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna mana ba iyakar sunaye akwai sunayen da ma Allah bai kar sanar da kowa ba kuma sunayen sa annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw allamta ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ya ubangiji ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne wanda Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka sunan da ka kira kanka da shi ba wanda wani ya kira ka da shi ba wanda kai ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko ka sai kake banta da sanin sa a cikin ilminka na gaibi kaga ashe akwai suna na Allah wanda gaibi dai ba wanda ya san shi kaga ashe ba za ka zo ka ce iya sunan Allah 99 ba sannan akwai sunan da ya sanar da wani bayin wasu bayi daga cikin bayin sa ba wanda kuma ya sani sai su cikin manzannin sa saboda kaga ashe sunayen Allah ba za a ce sun takaita a nan ba sunayen Allah 99 da ake cewa 99 ɗin wanda suka fi shahara suka fi yawo a cikin riwayar Tirmidhi bayan ya kawo hadisi inna lillahi 99 asman sai ya kawo kuma sunaye 99 bayan wannan a Bukhari da Muslim sauran littafai da suka sun takaita akan wannan amma riwayar wannan ta zo da ƙari wannan ƙarin shi ne abinda malamai suka yi magana a kan rashin ingancin wannan ziyadar ta bayyana fassala bibiyar waɗannan sunayen wannan ruwayar abinda yake kwalwata yanzu a cikin sanadin ta Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi wanda shi ne matsalar isnadin wanda malaman hadisi sun da'a fashi kuma ya yi tafarruhi da wannan riwaya. Saboda haka malaman hadisi ba yanzu ba da dadewa shekara sama da dubu suka ce wannan riwayar bata inganta ba. To tunda bata inganta ba kuma Allah ya ce yana da wasu sura 99 shi ne malamin suka zakulo waɗanda suka zo cikin Qur'ani sai kuma waɗanda suka zo a cikin sunna sahihiya. A cikin sunna sahihiya wasu da dama wasu sunaye da suka zo a cikin wannan asma'ullahul husna da aka fi sani ba su zo a Qur'ani ba su zo a wata sunna sahihiya ba. Kaga ba za su tabbata a matsayin sunan Allah ba. Akwai kuma wanda suka zo a cikin sunna sahihiya babu su a cikin ainihin wannan riwayar. Kaga su sun tabbata sunan Allah ne min asma'illahil husna. Shi yasa malamai suka ci suke kokarin har hadawa daga Al-Qur'ani da sunna. In ka dauki Fathul Bari karkashin sharhin hadisi ya yi ta kokari ya kakkawo ayyukan da su malamai suka shirya a baya su Ibnul Arabi da sauransu. Ibnul Arabi al-Maliki. Shi kaga ba yanzu aka fara mutum a faɗo su ba a turo su daga Al-Qur'ani da sunna. Haka akwai bincike da aka yi ta Ibn Isamin a cikin littafinsa Fawaidul Mufla ya yi kokari ya kawo su wanda sunna ta zo da su wanda kuma wanda Al-Qur'ani ya zo da su da wanda sunna sahihiya ta zo da su. Akwai littafin Alawi Saqqaf, Sheikh Alawi Saqqaf yana da wani littafi al-asma was-sifat ala dawi al-kitabi was-sunna. Ya yi kokari ya bibiye su shi ma tare da kawo kowane suna ga inda ya zo ayat da ya zo ko kuma ga hadisin da aka rawaito kuma ga ingancin sa a wurin malamai. Littafi ne babba. Saboda haka abinda ake cewa dukkan wani suna da Allah bai kira kansa da shi ba to ba daidai bane kai ka sa masa wannan suna. Sunayen Allah tawqifiyya ne. Ba a sanya wa Allah sunan da bai sa wa kansa ba. Wanda shi ne abinda malaman aqida suke faɗa. Ba a sa wa Allah sunan da bai kira kansa da shi ba. To akan wannan doron wannan ne yasa to bi wannan diddigin wannan hadisin aka gane cewa bai inganta ba. Saboda haka ba wai magana ne, magana ce ta kare sunayen Allah din. Wanda zai ce kawai ko ma meye aka faɗa. Yanzu kana jin wasu abubuwa da ake faɗa a matsayin sunan Allah a ce ya huwa. Ya huwa. Ya kaf ha ayin sat. Akwai wanda su sunayen Allah ya kaf. Ya sat. Wajen sunayen Allah. Kaga wanda ilhadi ne cikin sunayen Allah. Wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i. Ta Allah ya faɗa. Yana daga cikin abinda malamin tafsiri suka faɗa na tabi'ai kamar Qatada cewa al-ilhadu fi asma'i al-kadhibu fi asma'illahi ta'ala min al-ilhad. Ka kira wani suna ka jingina Allah bisa ƙarya yana daga cikin ilhadi. Da Allah ya ce a kyale shi da masu ilhadi cikin sunayensa. Wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da ya ce wai ya gani daga Abu Huraira wa min al-kaba'iri as-sabbata li bis-subba. Ni ba ta ji wannan hadisin ba sai a gonsa. Haka ban san shi ba ban san ingancin shi ba. A cikin sahabbai ko akwai mace wacce ba sahabiya ba wacce take ba da karatu? Abinda aka sani a tare da matan sahabbai da tabi'ai da ai abinan babin riwaya suka ba da riwaya wato akan ji hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a gurin amma su zo su baje a yi ta fatawa wannan babu shi a tarihin musulunci kuka daga baya dai an samu an kukkusa matan cikin harkar da'awa ga mace ita ma mai wa'azi amma dai a tarihin musulunci ba wannan aka sani ba san wata mata alƙaliya ba a san wata mata faqiha ko mai huduba ba abinda aka sani an san yawanci mata zaman aure suke suna da sitir da Allah ya ce wa qarna fi biyutikunna al-aslu fi al-bar'a al-qarar in ta zauna a gidanta fita ta mace zuwa wani abu wani abu ne na larura kuma annabi ya aika masu wa'azi garuruwa daban-daban amma maza yake turawa ba ya tura mata yana tura maza ne ya tura Ali ya tura Mu'adh ibn Jabal ya tura Abu Musa al-Ash'ari yana tura su fita garuruwa su je su yi wa'azi sannan mata suka yi musharaka da maza wajen daukar ilimi a makarantu a masallatai duk wannan mata za su iya musharaka da maza amma ya zama mace ta fito gaban maza tana lacca wannan ba a sani ba ba a san shi ba ba a ba san wannan a tarihin musulunci ba duk matan da aka ambata da gudunmawar da suka zaka samu min bada riwaya ne kuma kamar yadda zahabi yake cewa yawancin mata masu riwayar ma yawancin su masturat ne ba ma san yanayin su ba ta fuskar jahuwar tarihi saboda a gida suke a cikin mata yawancin su masturat ne yake cewa sai dai cikin mata ban san wacce ta kai matsayin masruka ba wato wacce aka yi kwandeli din ta gaba daya a hadisi saboda ai sai an san yanayin mace sannan za a iya kwandelin dinta a cikin harkar hadisi kaman ka je ka duba cikin littafan jarhu wa ta'dil malamai mata za ka yawanci masurat ne kadan ne waɗanda suke fitattu an san su lokacin da Ibn Ishaq ya rawaita hadisai daga Fatima bint al-Munzir Fatima bint al-Munzir mata take ga Hisham ibn Urwa sai Hisham ibn Urwa yace Muhammad ibn Ishaq ƙarya yake don matar shi ce shi kuma ya san matar shi ba ta ba da ruwaya ya za a iya tsoro ita hadisai wanda malamai kuma suka gaskata shi abin nan a suka gaskata shi Muhammad ibn Ishaq cewa ta ya ji daga wajenta tunda akan ji daga wajen mata min wara'is sitr zabi cikin malaman sa na ruwaya akwai mata da yawa akwai mata da dama ina jin a cikin mu'jamu shuyukh littafin da mu'jamu shuyukh inda ya tara tarjamar tarihin malaman sa akwai mata sun kai wajen 60 wanda duk yana da ruwaya a wajen su cikin waɗanda Al-Hafiz Ibn Hajar ya rawaita littafin sahih Bukhari a wajen su akwai wata da ake kira Fatima akwai wata da ake kira Karima na daga cikin waɗanda Ibn Hajar ya rawaita za ka ga a cikin sharhin sa akwai ruwaya ta Karima to galibi ta fuskar ruwaya ana ji domin ruwaya wani abu ne wanda za a faɗe shi da sigar an ruwaito an ji shi kaza a faɗe shi yadda yake amma mace ta kame tana fatawa wannan tarihi ba san babu wannan kuna dai karanta tarihi kuna jin sabani a ce malamai sun saba malama ne ya ce kaza kuma wata malama ta ce kaza sai dai yanzu da abubuwa suka canza ana cewa mata su yi gogayya da maza a komai to har a ba mu da awadin ma sai zama an buɗe wannan reshen shi ba idan da a ce mace ta yi ilimi a gidanta mata suna zuwa ɗaukan ilimin da take da shi ko karatun Qur'ani ko hadisi wannan babu komai matsalar dama mace ta rika yawo gari gari wai ta mewa ji wannan shi ne matsalar ta fita nan wani mijin daga zarar ta zama haka shikenan ya daina jin daɗin rayuwa da ita kuma maimakon ta zama guduwa shikenan sai ka ji ta nan sun tafi Abuja wai za su yi wa'azin mata ta tafi can da a gidanta ta zauna tana ba da ilimin mata na shigowa na ɗauka duk da sauki ko a ce a jikin gidanta akwai makaranta da mata suke haɗuwa tana ba su ilimi waɗanda duk da sauki amma yawon ta gari gari wannan shi ne matsalar ana samun matsaloli da yawa suna faruwa a irin wannan abu kuma ya saba wa asalin karar da aka ce mace ta yi na wakar na fi biyu sekunda da Allah ya faɗa to wanda ya jero wasu ayoyi ce yana son a rasa wata wala an ja'a hul a'ma ya ayyuha annabi lima tuharrimu ma ahalla Allah laka li yaghfira Allah laka ma taqaddama min dhanbika afa Allah anka laqad taaba Allah ala annabi wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqul lan li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan to ban san me yake so ya kai gare shi ba abin da yake cewa ko waɗannan ayoyin na nufin manzon Allah yana kuskure to wasu ba za su sai tambaya ba za su yi tambaya da za ta amfane su ba ta amfani masu sauraro yana kuskure baya kuskure me zai kare ka da shi ba ka da wani abu da zaka kara ko imanin kai karu ko da abokin kai karu kan ne to ijma'i ne cewa annabawa ma'asumai ne abinda ake nufi da isma ko da sun yi ba daidai ba Allah baya barinsu nan da nan za a nan ba su shine isma ba wanda yake da wannan matsayin sai annaba kai sai kai ta tsirkaniya kana kuskure a rayuwa haka musu baka gane dan baka da wannan isma da amma suna da wannan katangar shi yasa za ga ayoyi sun yi ta zuwa suna gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama da kaza kai da kaza kai haka da kai ba afa Allah an kalima azin talau dan bai kai musu izini amma Allah sai ya gabatar da afwa saboda haka akwai wannan baya layu na da isma baya kore isma a ce annabi yayi ba daidai ba kuma al'umma ta tafi akan haka har ya bar duniya wannan shine babu shi da zarar annabi ya yi ijtihadi a wajen wani hukunci Allah ya tanabba shi akan cewa kaza yayi kamata kai ma kana da zai iya kula lahu asra hatta yuskila fil ard turidun arad ad-dunya wallahu yurid al-akhirah wallahu azizun hakim lawla kitabu min Allah sabaqa lamassakum fima aqadtum azabun azim kaga wanda ta soka sha'anin asra badar lokacin da annabi ya karkata da shawarar Abu Bakar ya bar shawarar Umar amma nan da alqur'ani ya sauka yake cewa ga yadda ya kamata yi to wannan ita ce isma din da ake fada ita ce isma wato annabi ma'asubi ne ko annaba ma'asumai ne wannan katangar ake nufi ubangiji baya barin su shi wani ijtihadin da ba haka yake ba kuma bai abin nan ba saboda duk waɗannan ayoyin da kake fada duk a cikin wannan babin zaka dauke su wala ta salli ala ahadin minhum mata abada wala ta kum ala qabri annabi ijtihadi yayin yake ganin Allah bai hada shi kwata kwata yayin wa munafikai istighfar istighfar lahu wala tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marratan falan yasra Allah lahu yake ganin law zidtu ala 70 idha kana Allah yaghfir lahu lazidtu ala 70 zai iya musu istighfari sama da 70 ya san Allah zai gafarta musu saboda rahmat sa da tausayin sa ga al'umma. Saboda haka wannan duk abubuwan da ka kawo ba za su kore batun isma ta annabawa ba. Allah maɗaukakin sarki babu dacewa na ga lokaci ya yi akwai wata tambaya ta wata mata mai muhimmanci to amma sabilin bashinta zuwa wani sati insha Allah. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kuma a ci gaba da Allah da yi wa ƴan uwa addu'a waɗanda suke jira cikin sallolinmu da bayan sallolinmu da lokacin kiyamun nan waɗanda suka yi azumin muka kuma lokacin da su yi buɗe baki da Allah a ci gaba da addu'a kada a daina.